nos pages Facebook, Twitter.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Inda Sulemaniya Race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Talata 8 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a dawo da zirga-zirgar jigilan jiragen ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna cikin wannan wata na Nuwamba, jama'a na ta bayyana ra'ayoyi daban-daban. Muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar, da kuma sharhin jaridun ƙasar Nijar. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa ta halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sharm el-Sheikh na kasar Masar, yayin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi a jiya Litinin cewa dole ne ƙasashen duniya, musamman ƙasashe masu arziki, su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli. Guterres ya ce, "Mun kama hanyar fadawa mummunan yanayi, muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu, kuma ba ma samun galaba." Mahimman batun da za a mayar da hankali a kai a wannan shekarar shine ta yaya ƙasashe masu arzikin masana'antu da ke haifar da matsalar gurɓata muhalli, ciki har da Amurka, za su taimaka wa ƙasashe marasa galihu da matsalar sauyin yanayi ke karewa a kansu. A yau Talata, miliyoyin Amurkawa za su kada ƙuri'a a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru huɗu. Dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu, da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa. Fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada ƙuri'a da wuri, ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙu. Wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar ƙuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a faɗin ƙasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na 2018. A yanzu dai 'yan jam'iyyar Democrat suna rike da madafun ikon majalisun biyu, amma ƙuri'ar zaben share fage ta nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su iya rike majalisar wakilai da ta dattijai, sakamakon da kan haifar da tsaiko a duk lokacin da wata jam'iyya ɗaya ta zama mai rinjaye. Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka. Jaridar Wall Street Journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar, wacce za ta shafi dubban ma'aikata, kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru 18 da suka gabata. Ana fargabar shirin rage ma'aikatan zai fara daga gobe Laraba. Kamfanin na Meta dai bai ce komai ba kan rahotannin da ke ta yawo. Wannan sallama da Facebook ke shirin yi za ta biyo bayan rage ma'aikata da kamfanonin fasahohin zamani ke ta yi a cikin 'yan watannin nan, waɗanda suka haɗa da Twitter, Microsoft, Lyft da kuma Stripe. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana labarin duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin dawo da zirga-zirgar jigilar jiragen ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna cikin wannan wata na Nuwamba, jama'a ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu daban-daban. Gwamnatin dai ta dakatar da zirga-zirgar jirgin ne sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a watan Maris, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da garkuwa da wasu da dama. daga Abuja ga wakilin murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta karin bayani.
Ministan Sufurin Najeriya Ma'azu Jaji Sambo ya jaddada cewa gwamnatin kasar ta dauki dukkan matakan da suka dace wajen kare rayukan al'umma daga sake aukuwa abin da ya faru a baya.
Ya mun tabbatar da cewa na'urorin tsaro da duk wani mataki da zamu dauka na tsaron mutane ya kasance duk wanda ya shiga jirgin nan hankalinsa kwance in ya bar Abuja zuwa Kaduna ko kuma ya bar Kaduna zuwa Abuja. Mun tsara shi ne kashi biyu, akwai wanda zamu sanya yanzu akwai kuma na dindindin. To muna tan wanda zamu na gajeren zango ba zai wuce kafin watan nan ya kare ba.
Sai dai duk da wannan tabbaci da gwamnatin ta bayar, hakan bai cire fargaba a zakatan wasu mutanen ba, inda wasu ke ganin duk da matakan da gwamnatin ta ce an dauka babu su ba shiga jiragen kasa.
To a zahirin gaskiya dai matakai nawa da alƙaruruwa nawa aka yi da ba dau mataki aka yi ba. To yanzu da aka ce za a yi, gaskiya a ra'ayina ina ganin ba abu da ne da mutum hankalin shi zai kwanta ba in yace zai bi jirgin kasa. An sha alƙaruruwa irin wannan an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba, ga mai hankali ba zai bi jirgin nan ba.
Ni ai da jirgin kasa sai dai inganta in ce Allah ya kiyaye wanda suka shiga ciki, amma ni bana cikin masu shiganta ma yanzu. Da ma can ina tsoron ta bare wannan abu ya faru, Allah ya sauke ya kare, kuma Allah ya sa shugabanni su ji tsoron Allah su sa matakan tsaro wanda za su kare dukiya da al'umma mutane akan hanyar jirgin kasa, shine fata na ni.
To a yayin da wasu ke nuna fargaba, wasu na ganin kariya na daga Ubangiji domin suna da yakinin gwamnatin kasar ta dau darasi game da abin da ya faru a baya, don haka su za su ci gaba da shiga jiragen.
A gaskiya ko yau gwamnati ta bude zirga-zirgar jirgi tsakanin Abuja zuwa Kaduna, in Allah ya so ya yarda ni zan ci gaba da bin wannan. Dama ni ma'abucin bin wannan hanyar ne, nayi ta bibiya na ga yaushe za a bude. Wannan abu da ya faru kaddara ce, kuma ko yau aka dawo aiki insha Allahu Rabbi zan hau jirgi daga Abuja zuwa Kaduna ba tare da wani fargaba ko wani abu ba.
Maganan jirgi kam yanzu za a ci gaba da BJP, amma dai ba kaman da ba. Kawai dai abin da muke fata shine da hanyar da jirgin dai kar Allah ya sa abin da ya faru a baya kare maimaituwa.
Kan haka masanin tsaro a Najeriya Yahuza Aman Getso ya ba gwamnati shawara kan matakan da ya kamata a mayar da hankali a kai.
Na farko, ta hanyar cewar su waɗanda suka aikata irin waɗannan laifukan a yi kokari a ga cewar an samu ko dai maslaha ko kuma an yi amfani da ƙarfin tuwo domin daƙile ƙarfinsu da kuma hanyoyin da suke iya gina kawunansu. Na biyu, a tabbatar da cewar na'urori na zamani waɗanda suke iya hangen kimanin kilomita 40 zuwa 50 da kuma gane cewar ko akwai wani abu da aka dasa wanda zai iya haifar da wato wargaza jirgin ko wani abu mai kama da haka an samar da shi. Sannan na uku, ninninka yawan makamai da jami'an tsaro suke dauke da shi da kuma yawan jami'an tsaron da ake dauka a cikin jirgin domin samar da waɗanda za su iya tunkara ko wani irin kalubale ka iya tasowa. Sannan abun karshe shine a yi iya kokari wajen tabbatar da cewa an yi mai yiwuwa wajen samar da wani jirgi da zai rika yin shawagi ko da lokaci zuwa lokaci.
Yayin da ake shirin dawo da jigilan fasinjojin jiragen kasa, ɗaya daga cikin babban abin da ke sa mutane ci gaba da fargaba shine ganin yadda aka shafe sama da watanni 6 kafin a ceto dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Adalla, an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Manoma a yankin Kamborin Gala na jihar Borno da ke da iyaka da kasar Kamaru sun yi kira ga hukumomi da su kai musu dauki saboda barna da giwaye ke yi wa gonakinsu a yankin. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Manoman sun ce giwayen sukan zo ne cikin dare su kuma fada cikin gonakin nasu, sannan su barnata musu kayan gona kamar dangin dawa da shinkafa da wake da dai dukkanin abin da ya sauka. Haka zalika manoman sun kuka da cewa suna kuma noman rani da ake kira birgi, da waɗannan giwaye sukan zo cikin dare su kuma bata dukkanin kayayyakin gonan. Suka ce suna son gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihar Borno ta shigo cikin wannan lamari don kawo musu dauki game da aikin halin da suka fada. Abdulrahman Abdulkarim shine mai taimaka gwamna na musamman da kuma ya fito daga wancan yanki kuma tsohon shugaban karamar hukumar Gamborun Galan, wanda ce suna sane game da wannan batu kuma suna kokarin ganin yadda za su yi don magance irin wannan matsaloli da shike ba yau bane faro. Su ma manoma wanda suka fito daga wannan yanki sun dai koka suna cewa
kwanaki ya muka noma damuna. Kamar su dawa, wake da sauran abubuwa a ta kai murni ma ba sa fari wannan giwaye.
Kamar daga na giwayen nan suke zuwa.
A tsammani mu ne daga can wajajen su kana fulge kamar girbe ta wajen su girbe nan ta wajen wurare suke zuwa.
Za su kai kamar nuna giwayen?
Ai, gaskiya ba zai iya ce maka giwayen nan ga suna wa fadomi. Girki ne suna zuwa.
Eh, kuma kuna ganin su?
Muna ga kallo abubuwan da kuke kai fargaba din. Ka ga yanzu mun yi fargi gaba daya an yi fargi.
Goma rani.
Yawwa, yanzu haka masu sun sun zo wanda sun yi girma suna ta cirewa su. So yanzu gaba daya garin da dare za mu fita bayan gari muna ta aske-aske muna ta konin abinan tayoyi da kide-kide da muna ta bura wuce da sauransu a haka. Dan muka kore fadiya kuma fadiya za su wuce na wani gefe kuma su je su yi barna haka muke yanzu. Idan mu biyo muna kwana a garin yanzu haka. To yanzu dai muna roƙon shi gaman koya aika mana mutanen irin na wayana dina a kore su a mai da su da suka dawo.
Aji Abba Gare Mangala, kana ɗaya daga cikin manoman da giwaye suke wa ɓarna a Angala ko? Na ya ɓarna ya girman wannan ɓarna take?
Kai, ɓarna ya fi illa, ta fi illa.
Na'am.
Sai mana ɓarna sosai.
Na'am. An ce kai ki.
Noman da aka yi na baranin mun ninka mu ninki ma har sun zo sun lalatar.
Na'am.
Wallahi illa mun sha wahala amma da kwamarin daga gwamnati tare a ko hukumomi masu zaman kansu. Sai a yi tallaba mana kawai in ba ka ba ma in kwana nan ba doka noman aka yi nan ba kam. Shekarar mai zuwa kam sai dai Allah ya yi.
Wasu manoma da suka fito daga garman hukumar Gala jihar Borno kenan ke kuka kan irin ɓarnar da giwaye suke masu. Garin Gambolin Garaje na tarar kilomita fiye da 100 wadda kuma ba su kyakkyawar hanya zuwa wannan gari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Da Halifa Kudir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan.
Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai soka ɗan yaro da lallafe kuma yanzu yana takawa. shuka sane shi za kai girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in nayi muku laifi sane ba san raina ba in ka cutan babbara ba za ya mari ba harka ta kan waka anan ne na ilmanta
Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Inda muke watsa shirye-shiryen mu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ɗan ƙasa da hukuma.
ɗan ƙasa da hukuma.
Wadai ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ai zama na keke da keke da dume neman mulki. Fudda bayanai na abubuwan da wannan mazaba ko gari ko jiha ko bangaren suke bukata. Wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi. Saboda kaga ƴan siyasa suna da wata akida zaka ga su zo da ayyuka in za ga wanci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba
muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki mu ne iyaye mu zamu ga yawa ƴaƴanmu abin da ya kamata su yi wani je kai register zabe wani ka zaben mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu ga yawa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da yafi alkhairi
yau shirin na dauke da tsokaci ne akan kula alaka tsakanin ƴan siyasa da al'umar gari a yayin neman ƙuri'a domin kaucewa yanayin rashin cika alƙawari wanda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakace mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa
asare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokradiyya babu katsewa a Najeriya yanayin alaka tsakanin ƴan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya la'akari da korafe-korafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙoƙin su a wuyan hukuma a shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu za a gudanar da babban zaben kasar karo na 7 tun daga shekarar 1999 da sojoji suka mika mulki a hannun farar hula daga wancan lokaci ne ƴan siyasar ke yi wa ƴan ƙasa alƙawuran kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar ƴan ƙasa waɗanda dokokin kasar suka halatta musu amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata sai dai kungiyoyin ci gaban demokradiyya a Najeriya sun ce lokaci yayi da al'umar kasar za su sake salon alakar su da ƴan siyasa musamman masu neman rike madafin iko Umar Abdulbak Alkali shine shugaban kungiyar Ocean dake aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokradiyya
to abinda ya kamata a yi shine tunda yanzu an ƙara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar akwai batutuwa da muke ta kokari mu a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu mu assasa wanda zai ba jama'a dama a yi zama na keke da keke da dume neman mulki si amfani da damar su da tsarin mulki ya ba su na tuntuba da yin organization wato su hada kansu kamar a matsayin kungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko bangare kamar region
ko kungiya ko committee
ko committee na dattawa ya kamata su a rinka zama da wannan ƴan takarkaru a fudda bayanai na abubuwan da wannan mazaba ko gari ko jiha ko bangaren suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi a duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi binkice kan menene bukatun wannan yanki namu saboda kaga ƴan siyasa suna da wata akida zaka ga su zo da ayyuka inda suke samu su mun especially su yan majalisa sukan zo da constituency project. Constituency project din za ga yawanci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba. Sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan kuma watakila akwai bukatar sa ma a ciki. Zaka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba amma za ka ga ya kafe aka sun kafe akan sa. To ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan tunda dama ta kawo ayyuka nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta yi ba amma jama'a su ringa yin samun hadaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su ringa hada kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu muhimmanci
haka fa to amma wasu akan ce idan bera da sata ita ma daddawa na da wari domin za a iya cewa su ma al'umar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa
shi kansa wani sa'in mai yin mulkin yakan samu ƙarancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me ya zai iya yi mai da zai iya yi ba to kaga har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kamar batun tsaro to amma ba anan giza yake sakar ba su wayannan yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa koda bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa yan siyasar mu ba sa wannan sai dai ka ga kudin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai ka ga an tsuwa an buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken dinki ko wani abu a zo a kashe shi wanda za a dauki hotuna na jama'a kullun shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata.
To Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin za mu je abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zaɓe na 2023 la'akari da ƙalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura. Ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin
madalla masu are rashin sauke nauyin da yan siyasa kan dauka a yayin zabe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu. Barista Amina Umar Hussein ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci.
To idan ka duba zaka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba daya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara. To me ya kamata mi? Abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalla abu guda uku. Na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki. Na biyu mu ne iyaye mu zamu ga yawa ƴaƴanmu abin da ya kamata su wani je kai register zabe wani ka zaben mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu ga yawa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da yafi alkhairi idan zamu dage mu mata mu ga yawa makotanmu mu ga yawa ƙawayenmu wallahi zamu iya canza Najeriya ta dawo Najeriya da muke mafarkinta a baya tunda shekara 30 da suka wuce bamu san wani tsoro ba bamu san sace mutane ba bamu san garkuwa da mutane ba bamu san a saka bom ya tashi ba duk bamu san komai ba muna cikin aminci yaron ka dan shekara 3-4 zai tafi makaranta kusan kilomita 1 shi kadai ya je dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da karfin da zamu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juye hali mu fadakar da ƴan uwanmu mu fita mu kada ƙuri'unmu mu ga yawa ƴaƴanmu da mazajenmu da makotanmu mu zo mu zabi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen
Amina Umar Hussein kenan sakataren rashin jihar Kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta Najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba
haka da Mahmud Ibrahim Kwari
shine babban sha'anin wasa a wannan shekara ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai kayatarwa inda zamu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan zamu tattauna kan fitattun ƴan wasa da kungiyoyin wasan da masu horar da ƴan wasa da ma ƴan wasan baki daya kai ba za a bar ƴan kallo a baya ba waɗanda suka bar kasashen su na Afirka suka je birnin Doha zamu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishadin na sashin Afirka da muryar Amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai kayatarwa tare
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
a takaicen yau talata miliyoyin Amurka za su kada kuri'a a zaben ƴan majalisar dokokin kasar da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru hudu dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada kuri'a da wuri ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙo wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar kuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a fadin kasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2018 an fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sharm el-Sheikh na kasar Masar yayin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi a jiya litinin cewa dole ne ƙasashen duniya musamman ƙasashe masu arziki su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli Guterres ya ce muna kama hanyar fadawa mummunar yanayi muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu kuma ba ma samun galaba daga ƙarshe Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka. Jaridar Wall Street Journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar wacce za ta shafi dubban ma'aikata kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru 18 da suka gabata.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya. Ma'assalam.